su dai waɗannan malaman makarantun sakandaren da suka fi 600 sun ma shafi fiye da shekaru uku ne suna kantarwa ba tare da samun koda kundala ba, duk kuwa da shiga tsakanin da majalisar dokokin jihar da sarakuna da kuma kungiyar kwadago suka ta yi, wanda hakan ne ma tunzura su zuwa kotun sauraron karakin kwadago, wato district court, don neman haƙƙin su. Mr. Fredrick Mbashi, jagoran malaman, ya ce dole ne fa yasa suka garzaya kotun don neman haƙƙin su, ganin cewa yanzu haka ma suna cikin wani mawuyacin hali na rayuwa.
Lalle ba da so muka je kotu ba, muka ga kamar mun shiru zai zama na masala sosai, shi yasa muka zo kotu, domin mun ji wuya ne, mun sha wuya sosai, domin wasu mu dewa cikin wannan halin, zan ce wasu sun rasa rayukansu, wasu sun rabu da matayensu, wasu a gidan haya makan kore su domin ba su iya sun biya gidan hayan ba. Gaskiya in ka ga wasu mun ma abin tausayi ne, sun masu zama su bara. Abin takaice shine wasu ma sun bar aikin kamfanoni, sun bar aikin makarantu na masu zaman kansu, suka zo su yi majiyan su aiki, amma sai ya zama wani abun da ba shi ba.
Yanzu haka ma shugaban kungiyar lauyoyi na jihar Adamawa Barista Abubakar Babakano shine lauyan waɗannan malamai.
Mata ce ba su dubara su, ba su cigaba da ɗaukan su ba, tuta biya su na watanni suka yi, don ba da za a zo a ce ba za su biya su ba, mu ba za mu ce dole su ɗauke su ba, ko ba haka ba. Amma yanzu mun kai ƙara mun ce to in ma sun ce ba su ɗauke su, ba su cigaba da aiki ba, su su biya suna watan da suka yi aikin da suka yi na wa aikin suka yi aiki na gwamnati wata 29, shi gwamnati ta biya su shikenan.
Idan gwamnati ta buƙaci a sasanta abin nan shirin adadi, of course za ku amince?
Of course za mu amince, za mu ai mu sasanta da gwamnati kafin waje kotu sun ki. So in gwamnati za ta so ta zuna tare mu sasanta, za mu ji daɗi ma mu zuna tare da su mu sasanta, don mu so mu je kotu haka da gwamnati ba, don yawanci duk 'yan jihar nan ne.
Kima dai sai da shugaban kungiyar kwadagon jihar Adamawa Kumar Dauda Maina ne kawo batun gaban gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Jibrila na neman sabar gwamnatin jihar da ta duba wannan batu da ta gara daga tsohuwar gwamnatin ta shuɗe.
A cikin su za ka ɗauki rabi wasu aikin wata 18, ka ga hukumance rabin nan suna bin adama kwashin wata 18, ko da an sallame su ko ba a sallame su ba, sannan wanda aka ɗaukar rabin nan suna bin ariyar su ma na wata 18, tunda su sun fara da ban bashi. Mun samu labari ga wani ƙungiyar malamai cewa sun kai kan gwamnati suna neman haƙƙin su, an ka daidai na nema a yi sitting out of court, tunda sun yi aiki wanda suka aiki ba ya ɗauke su ba a yi programin a sallame su ko ne nan kansa, duk kuma za a observe ne su suna suna da ilimi. Na san kuna da program na kuna irin da kuke ba mu, dan suna kwance a gida kan gado ana raba musu kuɗi. Mu kuma na mu tunani wanda bai wanda yake da ilimi zai iya taimaka wa jami a ba shi kuɗi bai kwanta gida yana bacci ba, in ma SN ne yana da SC yana zai iya karanta, in ma SN ne ya yi kan technology zai iya aiki a asibiti, in ma SN ne ya karanta aikin kiwon lafiya ko duba gari, a ɗauke shi SN da kuɗin da kai kai neman wakilin ba, amma zai yi aiki ya kwanta yana bacci yana cin kuɗi a iska ba.
Duk dai kokarin ji daga bangaren gwamnatin jihar Adamawa fa abun koya citura, domin na girda zuwa ma'aikatar kula da manyan makarantun sakandaren jihar wato Sitpost Primary Education Board, to amma hakata bata cimma ruwa ba, domin ban take sa'antar da babban sakataren ma'aikatar ba. Daga nan ko sai na girda zuwa gidan gwamnatin jihar, kasancewar ka yanzu ba a naɗa commissioner ba, wanda a nan mako ban samu kakakin gwamnatin jihar ba Mr. Yohana Mutayez, ko da yake na aika masa saƙon kata kwana, to amma har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ban samu amsa ba. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.